This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Murtala Faruk Sayinna da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 27 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je a ƙarshe dai wata kotu a birnin Ilorin jihar Kwara a Najeriya ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wasu 'yan fashi da suka fasa wani banki a garin Ofa tun cikin shekarar 2018. Haka zalika za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan duk wani abu da kuke sanyin tsokaci a kai. Kamar yadda aka saba, lambar da za a kira ita ce farko dai alamar tarawa wato plus, sai a sa wato 202-980-6850. Muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro tare da Hassan Maina Kaina, amma farko ga Murtala Faruk da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan daren da kuma ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jami'an yanki a Ukraine sun sanar da mutuwar mutane 8 tare da jikkata wasu akalla 49 tsakanin jiya Alhamis da yau Juma'a sakamakon hare-haren da Rasha ta kai a kasar ta Ukraine. Rundunar sojin saman Ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage marasa matuƙa ƙirar Iran 24 daga cikin 32 da aka harba a cikin wani rahoto da ta wallafa a dandalin sada zumunta na Telegram. Rundunar sojin saman Ukraine ta ba da rahoton cewa an yi asarar wani jirgi, wato jirgin mara matuki da aka harba a sararin samaniyar Romania, kuma har yanzu ba a ga wani jirgin da yake wato daga wani jirgin ba sakamakon matakan da sojojin tsaron Ukraine suka dauka. Sanarwar da rundunar sojin saman ta fitar ta ce Russia ta harba makami mai linzami samfurin Iskander MKN-23 ƙirar Koriya ta Arewa daga yankin Crimea wanda ta mamaye, da kuma wasu makamai masu linzami ƙirar KH-2022 da jiragen yakin TU-22M3 daga tekun Bahar Rum, da dukkan su da karun kariyar hari ta sama suka kakkabo. Dan gudun hijirar kabilar Chin daga Myanmar a Malaysia suna zargin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da cin zarafi da rashin bada kariyar da ta dace, lamarin da kan iya jefa rayukan su a cikin hatsari. Daruruwan membobin kungiyar haɗin gwiwar 'yan gudun hijirar Chin sun gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis a wajen ofishin hukumar da ke Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Chin, waɗanda akasarin su mabiya addinin Kirista ne, tsiraru ne na kabila da addini a Myanmar mai yawan mabiya addinin Buddha, waɗanda ke fuskantar danniya da ya haifar da tarzoma a can. A cikin 'yan shekarun nan, gungun 'yan kabilar Chin sun tsere daga ƙasar da yawan su zuwa Malaysia. Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya na watan da ya gabata sun nuna cewa akwai 'yan gudun hijira da masu neman mafaka 'yan kabilar Chin sama da 27 a Malaysia da suka yi rijista da hukumar kula da 'yan gudun hijira. Sai dai James Ball Tang Bik, shugaban kungiyar haɗin gwiwar 'yan gudun hijirar Chin, ya shaidawa muryar Amurka a jiya Alhamis cewa akwai wasu dubun dubatar da ba a yi musu rijista ba. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita buɗe wuta ga Lebanon nan da kwanaki masu zuwa, kamar yadda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a yau Juma'a, yayin da Washington ta yi gargaɗin cewa ƙara ta'azzara yakin zai sa da wuya fararen hula daga ɓangarorin biyu su iya komawa gida. A jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Isra'ila ya yi watsi da kiran da ƙasashen duniya suka yi na tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran, tare da ci gaba da kai hare-hare ta sama da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a Lebanon, tare da ƙara fargabar ɓarkewar yaƙi a faɗin yankin. Wani harin da Isra'ila ta kai a yau Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane 9 na iyali ɗaya, ciki har da ƙananan yara 4 a garin Sheba da ke kan iyaka da Lebanon, kamar yadda magajin garin Muhammad Saab ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ma'aikatar lafiya ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe mutane fiye da 600 a Lebanon tun daga ranar Litinin. Hezbollah ta ce ta harba rokoki cikin Isra'ila a ranar Juma'a a Kiryat Ata da ke kusa da birnin Haifa mai tazarar kilomita 30 daga kan iyaka da kuma birnin Tiberias, inda ta bayyana harin a matsayin wani martani ga hararen da Isra'ila ta kai a ƙauyuka da birane da kuma fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A wannan makon a taron Majalisar Dinkin Duniya a New York, Amurka ta ce ya kamata kasashen Afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitin yanke shawara na duniya, wato kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Shekaru da dama shugabannin Afirka daban-daban sun shayin kira kan nahiyar ta sami wakilci a kwamitin na sulhu, wanda tun bayan yakin duniya na biyu yake da membobi dindindin guda biyar kacal, wato Amurka da Faransa da Burtaniya da Rasha da kuma China. A wannan makon babban wakilin ɗaya daga cikin waɗannan membobin na dindindin, wato shugaban Amurka Joe Biden, ya goyi bayan wannan bukata. Duk da haka dai akwai wani babban kalubale da mai fashin baki na ƙasar Kenya Cliff Mboya ya bayyana cewar sabbin membobin na Afirka ba za su sami ƙarfin hawa kujerar naki ba. A wani labarin kuma, tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin su biyun kan yadda za a kare ƙasar a yakin da take yi da Rasha. Dan takarar shugaban ƙasa na Republican yana fuskantar zarge-zarge daga abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, cewa yana ba Ukraine shawarar ta miƙa wuya. Trump ya ce Zelensky shine ya nemi ganawar, kuma shirya tattaunawar da misalin karfe 9:45 na safe agogon gabashin Amurka a ginin Trump Tower da ke birnin New York. Ganawar na zuwa ne ƙasa da kwana guda bayan Harris ta gana da shugaban na Ukraine tare da nuna masa cikakken goyon bayanta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla shirin zai dauko sahu ne daga Ilori ta jihar Kwara a Najeriya, inda wakilin majihohin kogin da Kwara dan Asabe Muhammad ya shaida mana yadda mai shari'a Salman ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya kan waɗansu mutane biyar da aka kama da laifin fashi da makami da ya yi sanadiyar sanwaltar rayuka a Ofa cikin shekarar 2018. Ga dai dan Asaben da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Idan dai za a yi tuna, wanda ake zargin sun kai wani mummunan hari wani banki da ke garin Ofa na jihar Kwara a ranar 5 ga watan Afrilun shekara ta 2018, inda suka halaka mutum fiye da 30 ciki har da mace mai juna biyu da kuma jami'an 'yan sanda tara, wanda ake zargin sun hada da Ayoade Akinbosun da Aziz Salawuddin da Ni Ogundira da Ibikunle Ogunleye da Adeola Abraham da kuma wani jami'in dan sanda Michael Adiku, wanda tuni ba kunci lahira a yayin da ake tsare shi a gidan yari. Kotun dai ta fara gudanar da shari'a waɗanda ake zargin ne tun a ranar 11 ga watan Nuwamban shekara ta 2018. Da take zartar da hukuncin, mai shari'a Halima Salma ta ce kotun ta samu waɗanda ake zargin su biyar da aikatar laifin hada baki da fashi da makami da kisan kai da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, inda ta ƙara da cewa waɗanda ake zargin sun janyo mutuwar mutane da dama, ciki har da jami'an 'yan sanda da fararen hula a yayin da suka kai wani mummunan hari a wani bankin kasuwanci da ke garin Ofa na jihar Kwara a ranar 5 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Na samu zantawa ta wayar tarho da wani dan jarida Ibrahim Isa, wanda ya kasance a kotun a yayin zartar da hukuncin kuma ya yi min ƙarin haske.
Ka zanta musu kenan, ai kan su ma a yi musu abun nan da taya hannun fashin su ya gare, kuma bayan kotun da ya yi hukuncin an kai ma mutanen da suka ara musu bindigogi kan aikin da suka yi tun an kai musu hukuncin shekara uku. To amma mutane suna a kan farin ciki yanzu a musamman a jihar Kwara, musamman ma wajen da abun ya faru dama a Ofa tun shekarar ce da ta gabata, suna jiran wannan ya kasance a ce shi ne za a yi.
Yanzu wai da aka yanke hukuncin ne za a ɗauka ga ƙara ne ko kwane suna ku da za su yi amince da hukuncin da aka yi musu?
Shi lawyer su ya ce, shi Abdullahi Jima ya ce shi yana kan shiri a kan ɗaukan ƙara, saboda mutanensa dama suna niyya su za su ɗaukan ƙara, suna takarun da a kan abun da kotu ya ce hukuncin da ya yi musu, tunda na nasu takarun da za su ɗaukan ƙara.
Yanzu me mutanen gari me suke cewa game da wannan hukunci da kotu ta zartar a kan waɗannan mutane biyar ɗin?
su suna kan jin daɗi yanzu yanda abun ya faru, saboda dukkan su dama suna jira irin wannan hukunci ya kasance an yi shi tuntuni, tunda abun ya ɗauki lokaci kan shekara shida ana kan shari'a.
Jagoran masu gabatar da ƙara Rotimi Jacobs SAN ya bayyana gamsuwarsa game da hukuncin, sannan ya gode wa alƙalin a bisa hukuncin da ta zartar duk da tsawon lokaci da sauraron ƙarar ya ɗauka. Shi kuwa a nasa ɓangaren lauya mai kare waɗanda ake zargin Matthias Emeribe, wanda ya samu wakilcin Abdullahi Jimba a yayin yanke hukuncin, ya ce hukuncin ya zo musu da bazata. Kana ya ce za su ɗauka ƙara zuwa kotu na gaba, duk da cewa waɗanda ake zargin sun amsa laifinsu. Kotun dai ta ɗauki tsawon shekaru shida tana sauraron ƙarar. Ahmed Muhammad ɗan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lokoja a Najeriya.
To an gaida ɗan Asabe Muhammad, masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a dusar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu tafi zuwa shirin tubalin tsaro tare da Hassan Maina Kaina.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba umarnin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa rundunar sojojin kasar cewar ta tabbatar ta yi duk mai yiwuwa domin samar da cikakken tsaro a yankin Niger Delta, inda ake haƙo ɗanyen man fetur. Tomadalla, ganin cewar arzikin Najeriya kusan kwacakwam ya dogara ne akan albarkatun man fetur, to sai dai kuma yankin da ake tono wannan albarkatun man fetur, wato Niger Delta, na cike da kalubalen tsaro iri-iri daga 'yan tsagero masu satar ɗanyen man da kuma masu fashin teku da ma masu hana zaman lafiya a yankin baki ɗaya. A kan haka, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa rundunar tsaron ƙasar da ta ɗau mataki cikin gaugawa, kamar yadda daraktan sashen tattara bayanai Manjo General Edward Buba ke mana ƙarin bayani.
That the president and the commander in chief of the armed forces, President Bola Ahmed Tinubu, gave a mandate to the chief of defense staff.
Umarnin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa babban hafsan hafsan shirin jinan kasar don tabbatar da an samar da ƙarin tsaro a yankunan da ake haƙo da gurɓataccen mai ta hanyar dakatar da aikace-aikacen tsagerun Niger Delta. Ɗaya daga cikin matakan da ake ɗauka don ganin an cimma manufa shine haɗe hancin baki ɗayan jami'an tsaro da ke aikin tsaro a yankin na Niger Delta a ƙarƙashin rundunar sojoji, sannan sai tabbatar da yin komai a zahiri ba rufa-rufa da kuma sintiri ba ƙaƙƙautawa.
Surveillance of the oil infrastructures.
Kalaman General Buba na rundunar tsaron Najeriya kenan. Matakan nan dai a cewar majami'an tsaron zai taimaka gaya wurin kawo ƙarshen aika-aikar satar ɗanyen mai. To amma a gefe guda kuma, wakilinmu a Port Harcourt Lamido Abubakar Sokoto ya tuntuɓi wani tsohon ɗan tsagera da ya taka rawa a baya wurin hana yankin zaman lafiya da kuma hana haƙo ɗanyen man kamar yadda ya kamata.
Yes, ni ne Muhammad Arab. Ya, muka samu amnesty.
Kamar ku da kuke tsahi ɗan gwagwarmaya ya batun sata ɗanyen mai, har yanzu ana yi ne a Niger Delta?
Mu ɗin muka aje makamai, mu ɗin muka yi. Ka bincika mana su waye ne manya-manyan mutanenmu ne. Kana ji ba? An har ana so a zauna zaman lafiya a Niger Delta da kake kana gani ba? Munan gaskiya mu faɗi fishe billahi ƴan uwa mu daina kokari ko mu raɗe-raɗe. Mun da bai da kuɗi, bai da abinci, bai da makwanci mai kyau, dan Allah zai yi zaman lafiya ɗan uwa, ba bindiga ban akwai wani gaba da bindiga ma zai ɗauka aiki. Ka fahimta a yi, ɗanyen man mara ke sata. Ba zai taɓa tsaya ba, sai dai a can yi, a rusa, ƙara yi. Akwai mutanen da su siya kaya sun aje. In an rusa wannan za su yi replace nisa da daddare kafin gari ya waye.
Kowa akwai cikin badakalar satar ɗanyen man nan, kila da jami'an tsaro da 'yan siyasa da sauransu, koko ku ne kawai ɗan bindiga ke cin karanku ba
ku zaka? Ni ne nan Muhammad Arab na magana, ba na shakku wani abu, ba wanda babu, ba wanda babu yadda na gaya ma, ba wanda babu.
Kamar dawa-dawa misali.
Kai da shi five ba? Yana ƙarƙashin kamfani ne ko? Shi ita kamfanin da ma'aikacin kamfani da ma'aikacin tsaro. da manyan gari duka ana haduwa a yishi abun buya a ciki yau an da dalta an kaga manyan ƴan siyasa ka binga gargashin su kannan suka fara wajin su ƴan talakawa ne nan ne zan baka daman da zaka samu in da in sun yi sai su tsarkaka dukiyar su da siyasa wannan abu ne wanda bai taba tsayawa ba yanzu mun sani ke ga amma yau bai wuce kwana uku gudu ba ko inda girgin sama ya je har yare har mutum ya kashe shi amma ina ganin washe garinta ko kwana biyu an kara koma wajen bro da an akwai nuna fawo kuma mutum ba abun da za a fasa wa dan haka zargin a tsaye da shi ko ba zai taba yiwa ba kawai da in akwai tsarin da za a tsara gwamnati ita ma dan awon yadda aka yi amnesty na makamai shi ma da kai amnesty gwamnati ba zai shiga ciki sai tsaya abun yau babu kalanzir babu fetur wannan abu baya din nan ne yake dan taimaka muta in baka sani bari dama ka je cikin fatako ga gani a kashi 9 wallahi kashi 6 duk abun nan masa gore ne wanda yake dan taimaka mutane ne wanda kasance ke irfana da tana aiki ne duk da gaya junan mu gaskiya mai mu Allah ya da mu azalimin shugabanni azalimin shi mutane da ba fa tunani mabiyan su kuma ku zo ku ci a hana wannan wallahi wallahi bari dama wani sirri ka ji kana jiba mala abu an ce wannan abun za a dakatar da shi ka kar gwagwarmayan da makaman da za a dora fiye da na wancan lokacin mun da kai amnesty wallahi wallahi da gama ka dubi mai yara kanana tunanin su abun duniya wani su gashi na abun ruwa ba zai taba yiwa ba ba zan kira sunan wani community ba ko inda in ka tafi yadda kasar ruwan sama haka man nan da babba da rami tsofa yaro kuma suna abun nan din sa kuma suna samun amfani su maganan gaskiya ne yayi maganan tsayarwa shi ne ba zai ba tare da mai ka tashi ce ka ci mai bindiga mai uniform da shi ake ci so dan yasa kanan
to kome dillalan man fetur din ke cewa
ni ne national coordinator na Ipman Ipman kungiya ce mai safaran mai ta masu sayan mai gaba daya suna sayarwa kuma kungiya ce wadda take ita ce ta san barayin mai saboda man in an sata ma a motoci ake tafiya da shi ko jiragen ruwa to da aka nada ni a matsayin national coordinator na wannan kungiya na kawo na rage sata mai especially lokacin da Admiral Suleiman yake shi commander na JTF ni da shi mun yi kokari mun kawo mun rage wannan abu cikin kashi 100 mun rage 80 to abun mamaki ka san siyasa aka zo aka cire Suleiman suka ci gaba da harkar su duk wanda ya kamata a gaya masa kai shugaban kasa Janar Buhari shugaban kasar Najeriya na kira shi a waya shashin daga watan Yuni 1922 nace masa ana satan mai ka kira ni kira in gaya ma barayin man nan sai ka shawaya ya mu ba mu minti biyar yake to saboda haka ita wannan satan mai masu yin ta Abuja suke da Lagos manyan mutane ne wannan satan mai an san masu yi yawa kuma masu yi sune masu mulki to saboda kaga ba ya abin da zamu iya yi mu mun yi yakacin kokarin mu
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto, Julie Gresham ita ce wacce ta dejeta mana sauti. Sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku. Mu kasance lafiya.
To madalla sai a biya mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin na tubalin tsaro. An gaida Hassan Maina kaina lokaci ya da zan bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan dukkan wasu al'amura da suka muku tsaye a zuciya. Lambar da ita ce 0202-980-6850 bayan an danna alamar tarawa wato plus. Bari mu je ga mutum na farko. To bari mu je jihar Plateau. Da wa muke magana daga jihar Plateau?
Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau.
To Malam Bala, barka da warhaka. Me kake son yin magana akai?
To dan yi magana akan yanayin tsadar rayuwa ne da talakawan Najeriya, al'umman Najeriya suke ciki.
Na'am.
Wato da fatan gaskiya muna kira da hukumomin gwamnatin tarayya ta san cewa talakan kasan nan wallahi wallahi ana cikin wani halin da ya kamata a ce sai sun shi gabanni sun tausaya ma talakan Najeriya. Mu muka fito muka zabe su amma kuma ga azabtar wanda suke mana. Da fatan muna kira dan girman Allah su yi kokari nan gaba da su dawo su ce suna neman ƙuri'un mutanen Najeriya ko kuma talakawan Najeriya kuma alhali kuma sun samu a cikin wani halin da na ɗan Najeriya
To madalla Malam Bala, mun gode da wannan ra'ayi naka da fatan ya shiga kunnuwan da suka dace. Yanzu bari mu tafi jihar Zamfara. Da wa muke magana daga Zamfara? To da alama wannan line na sai ya tutsu, bari mu je zuwa jihar Nasarawa. Da wa muke magana daga jihar Nasarawa? Nasarawa, muna sauraron ka ko muna sauraron ki.
To assalamu alaikum, sunana Shafa ne kafin magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki malama.
To barka ka dai malam Shafali, muna sauraron ka. Me za ka yi magana akai, me ra'ayinka akan wani batu da yake ci ma tuwa ƙarya ko yema sai?
Wallahi maganar da zan yi akai shine maganar shugabannin mu na Najeriya. Har kullum mu ba za mu daina.
Na'am, Malam Shafali, muna tare da kai. To da alama da shi ma wannan layin nashi ya yi tutsi, Malam Shafali daga jihar Nasarawa da ya fara kira ga shugabannin Najeriya. To masu waro, number da ake kira dai 202-980. Na'am, alaikum salam. Alaikum salam, da wa muke magana?
Nijar ne, Nijar.
To muna tare da kai.
To abinda an zo ra'ayi da bisa ga wannan ambaliya da ta samu kasashen mu na Afirka. Ya kamata wanga taro aka yi na Lantar Dinkin Duniya a waye kasashen mu na Afirka. Mai magana umma Malam Ali shugaban kullum zabi san ka dogon duci.
Na'am. To madalla.
To na gode da yawa.
To madalla, duk da dai ba ka dai ambaci batun ambaliyar ruwa da taron da ake na Majalisar Dinkin Duniya. To madalla. Yanzu kuma bari mu je Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, Salihu ke magana. Barka da aiki malama.
Barka ka dai malam Salihu, muna sauraron ka.
To kira mu shine mu dai shugabanni don Allah don Annabi ku tausaya mana don mu samu sauki a wannan kasa namu Najeriya, saboda Allah da Annabi kiran da muke yi, Allah ku tsare kukan mu da fatan za ku tashi lafiya. Nagode.
To madalla, da fatan kiran ya shiga kunnuwan su. To masaro, muna sauraron ku kira ku bayyana ra'ayinku akan al'amura daban-daban da ke cikin ku tuwa ƙarya ko suka muku tsaye a rai da kuke son tsokaci a kai. Namba kuma ita ce alamar tarawa 202-980.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam, da wa muke magana kuma daga ina?
Ina magana da Abdullahi Yusuf daga karamar hukumar Gasol, Taraba State, mutum biyu.
To Malam Abdullahi Yusuf daga jihar Taraba, muna sauraron ka.
Hakan ne. To ni dai ra'ayina akan garan Bau da aka yi wa ministoci.
Na'am.
Maganan tsaro ya takura kasan nan.
Na'am.
Don in akwai tsaro gaskiya ba za su samu yunwa ba. Za su yi noma a yi kasuwanci a yi kiwo.
Na'am. To madalla.
Tsaron nan ya fi ma wahalar man.
To madalla. To madalla, da fatan mahukuntan suna jinka kuma za su yi dauki mataki akai. Yanzu bari mu tafi jihar Kwara a Najeriya. Da wa muke magana a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, kuna tare da Bello Garba Inawa kala-kala daga nan Kwara.
To Malam Bello kala-kala, muna sauraron ka.
Ina kira ga gwamnatin jihar ta fito da kuma masu hannu da cuni da yake akwai wata kungiya ta hada auren sunna a jihar mu ta Sokoto, wadda gaskiya tana taimakawa musamman ma ga abin da shahi auratayya. Ya kamata masu hannu da shuni da kuma gwamnati su samu wannan kungiya hannu domin ta samu ta ci gaba da ayyukan ta na alheri. Don duk abu aka ce kungiya ta kuma mai hada aure ta sunna, to kaga abu ce mai muhimmanci kuma abu ce mai taimako ga jama'a. Mai magana Bello Garba na Sokoto, Najeriya. Na gode BOA daga nan Kwara.
To madalla Malam Bello, da fatan Allah ya sa wanda aka kiran domin su sun ji. Yanzu bari mu ƙara koma makwabciya ƙasa wato Niger. Da wa muke magana daga Niger?
Assalamu alaikum, amma ma na ina tashi dawowa daga Niger. Yanzu an gano ra'ayi ya zan yi gare ku a Najeriya. Sabili da lalle kan Najeriya yanzu.
Muna sauraron ka.
Wallahi sun yi kwanta cikin Najeriya ta fi da miliyan da sun sani kuwa da wasu. Allah shi ba wa sa'a sun zama Najeriya. Sabili da kusan da sun jefe zan tafi cikin Najeriya. Allah shi bayyana da cikin ta'adda su a ƙari. Na gode muke Amurka, amma ma na ajiyar da ke zai zai cikin Najeriya.
To madalla, mu ma muna godiya. Yanzu bari mu tafi jihar Gombe. Da wa muke magana daga Gombe?
Assalamu alaikum malam, sannu da aiki.
Sannu ka dai, barka da yamma, muna sauraron ka.
Ina tare da malam Magaji Jordo daga Akko local government committee Nigeria. Kika tumo.
To madalla, muna sauraron ka.
To ina kira na dai, ina cikin Allah, ina talakan Najeriya, muna cikin wani hali na tsadan mai ya hana mu yawo, ya hana mu muna neman shugaban kasa don Allah ya damu tallafin mai ceto. Najeriya yanzu zumunci ya kare, an bar zumunci, an bar yawo yawo ci biya shi ake talaka yana cikin hali.
To madalla.
Kira na nabi don Allah ina san. Yawwa. Ina son in san ta dan Juma goje ya kara mana sola kauyukan mu na jihar Gombe din nan Gombe Central. Da babban murya.
To madalla da fatan yaji. Har yanzu dai muna nan a Gombe, bari mu ji dawa muke magana daga Gombe.
Bello Alhassan ne daga Gombe Kaltungo.
To Malam Bello, muna sauraron ka, menene ra'ayinka da kake son bayyanawa? Muna sauraron ka Malam Bello.
Tsadar rayuwa.
Na'am.
Ya yi mana yawa. Allah ya sa dai shugabannin mu su ji tausayin talaka.
Haka.
A gode.
To madalla Malam Bello daga Gombe a Najeriya. Da fatan sun ji. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Nasarawa. Dawa muke magana daga Nasarawa. Wato Azare jihar Bauchi kenan. Na'am, Azare jihar Bauchi Najeriya, muna sauraron ka.
To a wannan bayani ne akan abin da ya shafi kasan nan. Halin da talaka yake ciki, Allah ya sauke wannan shugabanni ba sa kyautu ta mana mun yi kokari mun zaɓe shi. Mun ce mu kisa da addu'a a ɓoye da bayyane, amma ga abin suka saka mana. Wannan abu gaskiya ne mana ciwo, kuma ina ainihin godiya ga kwamishinan ilimi na jihar Jigawa, Ministry Farfesa Isa Chamu. Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya ƙara mishi ɗaukaka, na gode.
To madalla Malam Bello, mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka da ka bayyana. Yanzu bari mu tafi Kaduna garin gwamna, wanda da alama kuma shi ne kira na ƙarshe da za mu ɗauka a yau. Da wa muke magana daga Kaduna?
To sunana Ibrahim Alarama, daga cikin Kaduna.
Na'am, muna sauraron ka Malam Ibrahim.
To ni kiran yau, kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya ne, Allah kada ta gaji ta duba irin halin da talakawa suke ciki na matsin rayuwa, wanda dalilin cire tallafin mai shi ne janyo wannan al'amura. Ta duba ba laifi ba ne don yau ta ce ta dawo da tallafin man fetur, muddin shi ne zai kawo sauƙin rayuwa a Najeriya ga baki ɗaya. Za mu so mu ji haka a bayanin da shugaban ƙasa zai yi na 1st October, ranar murnar samun 'yancin kan Najeriya.
To madalla Malam Ibrahim Alarama, wanda kuma da wannan kiran naka ne muka zo ga ƙarshen ɗaga wayar na wannan lokaci. Madalla, yanzu kuma ga matala faru ya shigo da takaitattun labaran duniya.
Zuwa takaice, auwa, jami'an yanki a Ukraine sun sanar da mutuwar mutane 8 tare da jikkata wasu akalla 49 tsakanin jiya Alhamis zuwa yau Juma'a, sakamakon hare-haren da Rasha ta kai a kasar ta Ukraine. Rundunar sojin saman Ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage maras matuƙa ƙirar Iran 24 daga cikin 32 da aka harba. Yan gudun hijirar kabilar Chin daga Myanmar a Malaysia suna zargin hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da cin zarafi da rashin ba da kariyar da ta dace, lamarin da kan iya jefa rayukansu a cikin hatsari. Ɗaruruwan membobin ƙungiyar haɗin gwiwar yan gudun hijirar Chin sun gudanar da zanga-zanga a jiya Alhamis a wajen ofishin hukumar da ke Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia. Isra'ila za ta ci gaba da tattaunawa kan shawarwarin tsagaita buɗe wuta da Lebanon nan da kwanaki masu zuwa, kamar yadda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a yau Juma'a, yayin da Washington ta yi gargaɗin cewa ƙara ta'azzarar yakin zai sa da wuya fararen hula daga ɓangarorin biyu su iya komawa gida. A wannan makon, taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York a Amurka ta ce ya kamata ƙasashen Afirka biyu su sami kujerun dindindin a ɗaya daga cikin manyan kwamitocin yanke shawara na duniya, wato kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. To sai dai masana na ganin cewa akwai ƙalubale a gaba. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na shirin ganawa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da ake ci gaba da samun takun saka tsakanin su biyun kan yadda za a kare ƙasar a yakin da take yi da Rasha.
To masu sauraro baki ɗaya, a nan muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai, mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi ne da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Levis Griffin da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Dan. A wasu shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.